This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumel ne daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sokoto da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Wasu nasarori rundunar sojan Najeriya suka cimma a yaki da kungiyar Boko Haram. Muna dauke rahoto da rahoto akan wannan batu. A yau ne musulmai a fadin duniya suka yi bikin murnar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna dauke da rahoto daga Abuja. Kamar yadda muka saba, zamu bude muku layukan mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. A yau muna son jin ra'ayinku game da maganar an kawo karshen Boko Haram a Najeriya. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Sai a ƙara alamar tarawa to plus da 1.
To jama'a barkanku da wuni. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce rundunar sojan Najeriya din ta cika aikin da ya bata na ta gama da 'yan Boko Haram tun ma kafin watan Disamba ya kare, wanda shi ne wa'adin da ya yanka musu. A jiya ne shugaban yake gaya wata tashar rediyon Ingila cewa Boko Haram bata da wata ƙarfi ko wani ƙarfi yanzu da za ta yi kai farmaki da shi a kan rundunar sojoji ko kuma wuraren taron jama'a, abin da ya ce wato 'yan ta'adda ya sa suka koma ga aika 'yan kunar bakin wake suna kai hare-hare da nakiyoyi ko kuma bamamai. Sai dai kuma masu adawa da gwamnatin ta Buhari suna suka lamirin magana tashi, suna cewa magana an ƙara mata gishiri ko ma ikirarin dai da farko ma ba gaskiya ba ne. Tunda har yanzu Boko Haram tana ci gaba da kai hare-hare ba wai a cikin Najeriya kadai ba, har ma a makwabtan ƙasashe irin su Niger, Kamaru da Chadi.
Wani sabon tashin hankali ya barke a yammacin kogin Jordan, inda har aka bindige wasu Falastinawa guda uku har lahira a lokacin da suka fito dauke da wukake suna ta sukar mutane, wasu kuma suka je suka rafka motarsu akan sojan Isra'ila. A cikin hare-haren ne wani Falastini ya soki dogarawan bani Yahudu da wuka a garin Ariel, kafin a ƙarshen ta shi ma a bindige shi har lahira. Ba a jima ba kuma wani Falastini ya dauko school driver ya nemi afkawa sojan Isra'ila a garin Hebron, shi ma dai an harbe shi har aka kashe shi. Haka kuma an kashe wani Falastinin da ya nemi rafka motarsa a cikin taron jama'a.
Ofishin Prime Minister Ingila David Cameron ya ce zai duba maganar wasu musulmi da aka ce an hana su su zo na America a ba su izini, yayin da suke dab da tashi zuwa nan din. Sanarwar da ofishin ya bada a jiya Larabar ta biyo ne bayan kukan da wani dan majalisar dokokin Birtaniya ya gabatar a majalisa kan wata mace musulma da ke cikin mazaɓarshi, wacce aka ce an hana wa iznin ta zo jihar California tana Amurka a ran 5 ga watan nan da muke cikin na Disamba. Ɗaya daga cikin iyalin macen ya ce an hana su 11 su yi wannan tafiya ɗin da 'yan gida guda, abin da ya sa kuma suka yi asarar zunzurutun dala 13,000 da suka kashe wajen sayan tikitin jirgin sama domin yin tafiya ɗin.
A halin yanzu kuma ma'aikatar tsaron ƙasa ta Amurka ta ce mai yiwuwa ne daga watan Janairu na sabuwar shekara Amurka za ta fara mai da mutanen da ke zaune cikin ƙasar ta ba tare da izini ba zuwa ƙasashensu na asali. Jaridar Washington Post ta rawaito cewa hukumomi za su fara kai su mame zuwa gidajen mutane daban-daban da ke zaman haramci a ƙasar don kama su da mai da su ƙasashensu daga farkon wannan shekarar. Rahoton ya ce wannan shine karo na farko da za a taɓa yunkurin kwashe mutane kamar 100,000 da suka shigo cikin Amurka ba da izini ba ta kan iyakokinta da ke kudancin ƙasar a bara.
To hali yanzu kuma hankalin mutanen wato Brazil ko kuma hukumomin wannan ƙasance ya tashi matuƙa, abin har ya kai ga sun kaddamar da dokar ta ɓaci saboda ana ta hayyafar jarirai masu fitowa da nakasa. Yanzu haka an ce an haifi jarirai sun kai 2,400 dukkansu masu ƙaramin kai. Rahotanni suka ce an haifi yaran ne ɗauke da wata cuta da ke ɓata ƙwaƙwalwar bil'adama, har ma 29 daga cikinsu sun riga mai gidan gaskiya. Bincike ya nuna cewa wannan cutar dai ana samo ta ne musamman daga sauro kuma cuta ce da aka gano ta tun asali a nahiyar mu ta Afirka tun shekaru kamar 70 da suka gabata. Zaka ci biyar kiwon lafiya ta duniya ta majalisar ɗinkin duniya ta so mai da hankali kan wannan lamari domin ta fahimce shi ta kuma san abin da za ta yi a kansa.
Wata mummunar gobarar ta tashi wata asibiti a ƙasar Saudi Arabia ta halaka mutane 25 kuma ta raunata wasu 107, amma an ce yanzu an shawo ƙarfinta. Wannan gobarar ta barke a asibitin garin Jazan da ke kudu maso yammacin Saudiya ta faru ne daga ɓangaren kula da masu matsanancin ciwo da na mata masu ciki. Rahotanni sun ce an kwashe sauran mutanen da ke kwanci a asibitin zuwa wasu asibitoci na daban, amma wani bayani da aka bayar dangane da yadda aka yi da gawawwakin waɗanda suka mutu. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Wani irin nasarori da karin Najeriya suka samu a kokarin kawar da kungiyar Boko Haram? Daga Abuja ga Hassan mai na kaina.
Without missing words, the ongoing operations in the northeast.
Babban hafsan mayakan Najeriya kenan, Lieutenant General Tukur Buratai ke jaddada cewar ba ko tantama gwagwagwa da muke yi da ƴan ta'adda na Boko Haram a shiyar arewa maso gabas shine babban abin da muka sa gaba a halin yanzu don cimma wa'adin da shugaban kasa ya bamu na kawo ƙarshen ƴan Boko Haram. Don cimma hakan, na ba da umarni daban-daban don ƙarfafa aikace-aikacenmu mai take Operation Lafiya Dole. Yanzu da wa'adin ya rage saura sati ɗaya, shin me ake ciki ne? Brigadier General Rabi Abubakar kara shine kakakin headquarters tsaron Najeriya baki daya.
Muna nan muna kara ainihin hada karfi da karfe domin mu tabbatar cewa wannan abu ya kare lokacin da aka bamu. Kuna ga yanzu ba wani yanki ko wani kauye wanda ke karshe wannan mutanen, kuma sannan wannan mutanen duk inda suke da karfi a da an mugushe sun ba an kore su daga wannan wurin. Suna watse, suna cikin tashin hankali, suna cikin talauci, suna cikin fakara da sauran mukuncinsu. So sai da su ruga kawaika da sauransu ɗan kai hari domin samu abincin sauransu, amma duk da wannan ɗin ma yanzu muna ainihin yin wani salo na cewa wannan abu mace na kanshi ya kuma Allah da mun san za mu nufira Allah da cikin ba tare da sima ba.
Jihar Yobe na ɗaya daga cikin jihohin da wannan rikici ya fi kamari. Gwamnatin jihar ta Yobe tuni ta nuna gamsuwarta bisa kwazon dakarun tarayya. Aji Yarima Bularafa shi ne kwamishinan watsa labarai na jihar.
Mun daɗe ba mu samu irin tashin hankali irin na wani attack na Boko Haram ba, ba mu samu tashin hankali irin na suicide bombers ba. Wannan kuma shi ne alamar nasaran. A da ba a daɗewa wani kasuwa da sauransu sai ka ji wani bom ya tashi ya kashe mutane da sauransu, amma yanzu alhamdulillah mun gode Allah, mun gode wa sojojin da mun gode wa shugaban ƙasa da ya ba su wannan goyen baya don yaƙi da wannan ƴan ta'addan. Gaskiya sun samu nasara. Dama ƙananan hukumomi guda biyu ne wanda suka karba, da ita Gugiba da kuma Gulani. To ma alhamdulillah sojoji sun yi kokari suka yi liberating wayannan wurare guda biyun nan, da dadewa yanzu su ƙananan komai nan duk suna hannun gwamnati. Saboda haka yanzu kamar Gulani mutane da yawa sun koma a gidajensu wanda suka yi gudun hijira da sauransu.
Eya Komanda Ahmed Tijjani Babagamawa ƙwararre ne kan sha'anin aikin soja.
Kowa ya san cewa rundunar sojojinmu sun yi rawar gani, kuma mu da muke wannan yanki mun san cewa an samu zaman lafiya. Ka tambayi mutanen Yobe, ka tambayi mutanen Adamawa da mutanen Bar, kowa yanzu ya dawo hayyacinsa don waɗannan sojojinmu da suka tashi suka tsaya suka tabbatar sun yi aiki tsakaninsu da Allah wanda yake aka samu zaman lafiya a wannan yanki kwarai da gaske. Dukkan ƙananan hukumomin da sojojinmu suka karɓa suna hannunsu daram, kuma ba mai zuwa ya karɓe su, don yanzu da gaske ake yi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. A yau ne musulmai a faɗin duniya suka yi bikin murnar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wakilinmu Nasir Adamu Al-Hikaya ya duba yadda aka yi wannan biki a Abuja.
Maulidin Hijira 1437 zai ci gaba da gudana har zuwa ƙarshen watan nan na Rabiul Awwal, da yanzu ake a ranar 12 ga wata. Duk da dai dun musulmi na murna irin wannan rana, amma ƴan ɗariƙar Tijjaniya da ƴan Shi'a kan fito su yi jerin gwano kan manyan tituna kafin ƙarƙarewa wani majalisi inda daga nan akan gabatar da tarihin Annabi mai tsira da aminci. A bana dai nan Abuja an soke duk wani jerin gwano saboda lamuran tsaro. ga mukaddamin Tijjaniya Khalifa Ibrahim na masallacin Sunusi dan tata.
Kamar yanzu mu a Abuja wannan karan ba za mu wannan jerin gwaro din ba, amma za a yi taro a ainihin Eagle, babban gurin taro da ake rantsar da shugaban kasa. Wannan ne za a zauna ran Asabar don farin ciki da tunawa da haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Za a yi wannan an dakatar saboda ina da kyau, kuma duk abin da shehun Bala'i ya gaya mana yace ka yanka mudarati da hukuma, kar ka yi jayayya da hukuma. Yace mudarati abu ne wanda yake mai kyau, ma'ana ka dace da hukuma matukar ba sun cusa akan abin sabon Allah ba. Mafi yawanci abin da hukuma ta ce kar ka yi abin da zai cuci ka ne ko zai cuci ƙasa. So da ka isa to ina da kyau mutum ya dace da hukuma, kar ya zama ya cutar da wani ɗan uwansa ko ya cuci kansa ko kuma ya cuci ƙasarsa.
Yan Tijjaniya dai yana ci gaba da nuna muhimmancin wannan rana. Ga Aliyu Sisa Fas na Hilaku Zikirullah.
Maulidi muhimmin abin da yake koyarwa soyayyar Annabi Muhammad. Zai koyar da yadda za mu iya zaman lafiya da junanmu, da yadda za mu zauna lafiya da waɗanda ba musulmi ba, ƴan uwanmu. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya daidaita kan musulmi sun zauna lafiya da juna, sannan kuma ya daidaita kan musulmi da waɗanda ba musulmi ba sun zauna tare a gari ɗaya, musamman a Madinatul Munawwara, tare da Yahudawa. Ba sa taɓa shi, ba ya taɓa su.
Wannan biki na zuwa ne daidai lokacin da ƴan Tijjaniya ke nesanta kansu daga wani sashi na ƴan haƙiƙa da ke gamba Mashehu Ibrahim Inyas da ya bunƙasa ɗariƙar Tijjaniya a duniya, har ma ya kai ga damƙe Abdul Inyas a Kano da ke nuna Inyas ke gabansu fiye da manzon tsira. Ga surukin Shehu Inyas Al-Qasim Yawuri.
Wasu da suka yi ƙarya suka ce suna son su haɗa wannan al'amarin da ɗariƙan Tijjaniya. Duk duniya ta san mu ne masu kira a zo a so Annabi sallallahu alaihi wasallam, mu ne masu kira a zo a yi maulidi, jinjina na manzo Allah kamar yadda Allah ya jinjina mishi a Qur'ani. So a ce wai wasu sun ce suna tare da ƴan ɗariƙa suka yi wannan abin, to a ilimi a bayyane yake, ƙarya a bayyane yake. Ya kamata idan akwai adalci dukkanin masu hankali ko da makiya ne in za su yi adalci sun san ɗan ɗariƙa inda na Tijjaniya ne ba zai zo ya ce ya haɗu wani maganganu na muni kan manzo Allah kuma a ce mai ɗan ɗariƙa ba, wannan ma ba musulmi ba ne.
Murnar maulidin bana ta zo ne cikin ƙuncin tattalin arziki da ƙarancin man fetur. Nasiru Adamu kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
La ilaha illallah Allah kajikan Muhammad. La ilaha illallah Allah kajikan Muhammad. La ilaha illallah Allah kajikan Muhammad. Allah ka ji kan manzanka, Allah ka hada mu da shi can jannati ran kiyama.
La ilaha illallah Allah ka ji kan Muhammad.
Wata rana bayan la'asar bisa kan arfaran juma'a, sai Jibrilu ya sauko ya ce wa manzan Allah, yau addinin ku ya cika, Qur'ani ya gamu kenan. Farko kalmar tauhidi la ilaha illallah, nabiyansa shine sallah, na uku ai shine azumi, na hudu kuma da zakka, na biyar kuma shine haji. Ga dukkan mai iyawa Annabi ya koma Madina, ya tara al'ummarsa a gidansa maza da mata, ya ce musu albishirinku, aya ta ƙarshe ta zo, Qur'ani ya gamu kenan.
La ilaha illallah Allah ka Muhammad.
Sai sun ga tashi da murna, sai Abubakar na kuka, ya ce musu ƴan uwana, can ku da kun gane makasudin wannan aya, da kun san kun yi asara.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla mun samu kiran mu na farko a yau daga Akure, wane ne akan layi?
To assalamu alaikum, sunana Umar Hafsu Rimullaja, kuma ina kiran ku ne da kana Akure fadar gwamnatin jihar Ondo.
To malam Umar, menene to menene ra'ayinka game da magana da gwamnatin Buhari ta yi na cewa ta ka karshen yan Boko Haram?
Gaskiya tsakani har ga Allah magana Boko Haram wallahi har zuwa yanzu akwai shaura. Don kuwa tsakani na har ga Allah dan bangaren wannan wayar da suke tunda har zuwa yanzu dinnan an ce ba a kwato yan matan Chibok ba. To kada inda an kwato yan matan Chibok to shine nan zamu san lalle magana ya kare, amma har zuwa yanzu dinnan magana yan matan Chibok ba tabbas din su babu inda suke. Saboda haka idan sun kwato yan matan Chibok to mu magana Boko Haram ya kare a Najeriya, amma in dai ba a kwato su ba to gaskiya har zuwa yanzu nan akwai shaura. Wannan shine ra'ayi na daga Umar Abdurrahman Laja sakana Akure fadar gwamnatin jihar Ondo.
To madalla mal Umar, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To jama'a dai kada a manta, za a iya kiran mu ta lambar mu ta yau, ita ce 202-205-2655. Batun da muke tattauna a yau shine akan magana da gwamnatin shugaba Buhari ta yi na cewa ta kawo ƙarshen yan Boko Haram. Shin menene ra'ayinku? Mun sami kira daga Abuja, wane ne akan layi?
Danjuma Igbala ce daga Abuja.
Malam kashe rediyonka sai mu yi magana.
To Danjuma Igbala daga Abuja.
Yawwa, to menene ra'ayinka?
Assalamu alaikum. Ra'ayina shine ai sojojin Najeriya sun yi iyakan kokorin su kuma Allah zai taimaka musu. Amma ra'ayina na biyu shine a tuna fa ko wani in ba sai da kai ba na anasara sai zuwa kashe police waje guda 100 da wani abu. Ina tuna malam mai girma Buhari ya tuna da wannan bana da kai din nan. Su police na su ne yayin ne ko kuwa ba kan gwamnati bane. Ina roko duniya tuna da wannan duniya ja kashe na wuta saboda akwai barna mushi ji ya mutu ba ya kan shi ba tukuna. Thank you.
To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Ikiti, wane ne akan layi?
Wala ne daga Ikiti state.
To Sheikh Bala, menene ra'ayinka game da wannan batu? To ina ji dai mun rasa na Ikiti. To jama'a kada amanta dai, muna son mu ji ra'ayoyinku, sai ku kira lambar mu ta waya ku gaya mana menene ra'ayoyinku. A jiya dai gwamnatin Buhari ta fito ta ce ta kawo ƙarshen yaƙi da 'yan Boko Haram. Me kuke gani, menene azukatanku? Za mu so mu ji. Ku kira mu ta wannan lamba 202-205-2655, sai a sa lambar alamar tara wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin. Kada kuma a manta dai, batun da muke tattauna a yau shine kan ra'ayinku game da maganar da gwamnatin Buhari ta fitar a jiya cewar ta kawo ƙarshen 'yan Boko Haram. Shin kuna gani babu sauran Boko Haram a Najeriya? Za mu so mu ji ta bakinku. To ina ji mun samu ana wani kira daga Bauchi, wane ne akan layi?
Aminu Abdullahi.
Mala Aminu Abdullahi, menene ra'ayinka?
Ra'ayina talakawanmu na Najeriya da muke nuna gajiyawarmu a kan shugaban ƙasarmu na Najeriya. To ina ƙara ba mu haƙuri mu al'ummar Najeriya mu.
To muna tattaunawa ne akan maganar da aka yi na cewar an kawo ƙarshen Boko Haram. Shin kana da ra'ayi game da wannan magana?
Ra'ayina akan ƙarshen Boko Haram ko bai ƙare ba. To gaskiya yanzu da alamar sauki, sai dai mu ƙara addu'a Allah ya kawo ƙarshen su lafiya.
To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Mun samu kira daga Kaduna, wane ne akan layi?
Ahmed Dambani daga Kogau.
Malam Ahmed, menene ra'ayinka kan wannan batu da muke tattaunawa?
Gaskiya lamarin Boko Haram ya samu saukin shi don kirniyar da suke yin yaƙi da sojoji gaba da gaba irin na da yanzu ba su da wannan ƙarfin. kuma al'amarin ya koma kawai sai dai wannan harin kunan bata wake da suke kaiwa abun nan ne kaga to wannan mun sha Allah za a ce an samu saukin abun nan ne an kawo karshen su
wato kana ganin karshen an kawo karshen wato kana ganin an kawo karshen su ne saboda ba za su iya fitowa gaba da gaba ba sai dai su yi kai harin sarin kanoke
sai sun koma kawai yakin sun kungu ko suke a garin ba sa iya fitowa irin yadda da suke yi kar sojojin Najeriya su kore su a inda suke
to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu koma Kaduna ne wane ne akan layi
to sunana Ibrahim Alaramma riga cikun
Ibrahim Alaramma menene ra'ayinka
to ni ra'ayina gaskiyar magana da Muhammadu Buhari ya faɗa haka yake domin a yanzu sai kaje an yi wata guda bombe tashi a masallaci ba ko kuma a coci ko kuma a kasuwanni illa iyaka bamun da suke tashi tabbas na sunkuru ne muddin aka ce an ci gaba da irin yanda aka taso a haka to insha Allah lokaci kadan Boko Haram sai dai ta zama tarihi
to Malam Ibrahim
san mu Najeriya saboda haka ni
to Malam Ibrahim kana ganin cewar sun ce sun ka karshen Boko Haram kana tunanin saboda ba a kama ba mu san yanda shugaban su yake ba ba a kama din mutanen da aka fitar a hotuna aka ce ana neman su ruwa a jallo ba shin kana ganin ba tarar ba ga ƴan matan Chibok har yanzu ba san inda suke ba to kana ganin Boko Haram ya kare kenan kamar yanda Buhari ya faɗa
to kaga na farko dai waɗanda aka yi takardar su ɗarin nan ai wasu ana kama su wasu kuma wata kila ma sun dade ma da rasuwa ma ba a sani ba kuma batun shugaban su ai kaji ya ce yayi haɗi da wata kungiya ce can daban to kaga shi ma ba a jin duren shi ƴan matan Chibok kuma in Allah ya yarda in din suna raye tunda wannan sojoji mun san sun shiga dajin Sambisa zuwa lokaci kaɗan za a iya binciko su za kuma a iya hannanta su ga iyayensu ga baki ɗaya
to madalla mun gode kwarai gaske Malam Ibrahim wane ne a Jalingo
assalamu alaikum Abdulrahman
menene ra'ayinka
to ra'ayi na ni gaskiya game da wannan lamari da kuke magana na yaki da Boko Haram ku ne kuka kare gishiri ba wai Muhammadu Buhari bane dalili na saboda na ji hiran da yayi da BBC jiya cewa yi an karya logo na ƴan Boko Haram ba sa iya kai hare-hare da suke kaiwa kamar da suke kaiwa baya ina gaskiya magana
wato kana nufin cewa ba a kawo ƙarshen su ba kenan ka to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to yanzu kuma sai
wasanni a takaice
wani sabon rikici ya kunno kai a hukumar kullun kafar Najeriya ta NFF Sadda Chris Giwa wanda ke da'awar shine zababben shugaban hukumar yayin yunkurin karbar kujerar shugabancin hukumar to a jiya Laraba ne da jami'an da ke goyon bayan Giwa din suka bada sanarwar shirye-shiryen su na karbar shugabancin hukumar ta wasanni a ranar 12 ga watan Janairu mai zuwa a matsayin shugabannin da aka zaba a ranar 29 ga watan Agustan bara bangaren na Giwa ya ce kuma ya rusa dukkan matakai da kuma tsare-tsaren da shugaban hukumar mai ci yanzu Amaju Phoenix ya tsara a taron majalisar zattasuwar hukumar a Abuja to sai dai ministan wasanni Solomon Dalun ya shiga tsakani inda ya kira ga bangarorin biyu masu adawa da juna da su rungumi zaman lumana da sasantawa kungiyar kullon kafar Manchester City ta Ingila ce ta yi nasarar samun kocin Bayern Munich Pep Guardiola bayan da kungiyar ta yi masa ta yin zunzurutun kuɗi da za su mai da shi koci wanda ya fi kowa yawan albashi a tarihi City din dai za ta biya Guardiola euro miliyan 18 wato fam miliyan 25 a kowace kakar wasanni adadin albashin da ya zarta na kowane koci a duniya ba a wasan kullon kafa kadai ba a dukkan wasanni hasali ma Pep Guardiola shine zai zarta albashin duk wani dake club din na City a tarihi ciki ko har ma da Sergio Aguero da Yaya Toure dake karban euro miliyan 11.4 a shekara a can baya dai an danganta Guardiola da komawa Chelsea da ta sallami kocin ta Jose Mourinho ko Manchester United dake fama da koma baya a halin yanzu ko kuma daya daga cikin giwayen na Ingila wato Arsenal to sai dai City ta nuna musu tafi bukatar kocin ta hanyar taya masa zunzurutun kudin abinda kuma ya bata damar kayar da sauran a wajen samun kocin Murtala Faruk sun nuna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Yanzu kuma sai shari'a muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A takaitaccen tarihin Amurka, an yi wasu matasa ma'aurata biyu, ba su da galihu amma suna matukar ƙaunar juna. Sai da su kyautar da za su yi wa juna ta murnar Kirsimeti, matar mai suna Dela na matukar ƙaunar mijinta, da haka sai ta yanke doguwar sumatta ta sayarwa masu mayar da ita hular wig da mata ke sawa, ta sayowa mijinta agogon zinariya. Haka kuma mijin nata Jim, da shi ke yana matukar ƙaunar matarsa Dela, sai ya sayar da agogonsa ya sayo mata matajin kai. Sai bayan sun ba juna kyaututtukan da suka sayo ba tare da sun faɗa ma juna ba, sa'annan suka gane cewar duka ba za su amfane su ba a lokacin, amma suna da gagarumin muhimmanci domin suna nuna irin sadaukar da kai da kuma ƙaunar da suka yi wa juna. Hutun Kirsimeti, wanda miliyoyin Amurkawa da sauran jama'a a faɗin duniya ke yin bukukuwan a yau, ya nuna hikayoyi da dama makamantan waɗannan. Wasu za su koyi darussan karamci da fata na gari, wasu kuma zai koya musu sahihiyar ƙauna ta taimaka ma wasu da kuma ibada. A cikin hikayoyin da Charles Dickens ya rubuta na Christmas Carol, labarin fatalwa ne, amma alaƙarsu da wannan ita ce nuna yadda mutum zai ceci kanshi da kuma farin cikin da ya daɗe yana shafar zukatan jama'a a duniya. Hutun na da dangantaka da al'adun duniya. Amurkawa da dama za su ba juna kyaututtuka da kuma yin ibada tare ta hanyoyi daban-daban. Sa'annan kuma su kammala bikin ta wajen haɗuwa tare da iyali domin su ci abinci tare. Wasu da dama za su taimaka wa marasa galihu da waɗanda suka rasa mahallansu da kuma mabukata. Wannan aƙida ta wuce ta ƙasa guda, kai har ma addini. Kamar yadda za ka iya ganin duniya a tafin hannunka, kana iya ganin muhimmancin wannan rana daga Turai zuwa Afirka, kai har ma Asiya. A ƙasar Japan, Kirsimeti rana ce ta yaɗa farin ciki fiye da bikin a addinance, kuma akan yi ma yara ƙanana bukukuwa da dama da raye-raye da kaɗe-kaɗe. A tsibirin Madagascar da ke gabar gabashin Afirka, lokaci ne na rani, amma duk da irin zafin da wurin ke da shi, ana yi ma gidaje da dama kwalliya irin wannan lokaci mai alamun tsarki da dusar ƙanƙara, duk da cewar ba a dusar ƙanƙara a wurin. Saƙon zaman lafiya ga duniya da fatan alheri ga dukkan jama'a shi ne saƙon da Amurka ke aikawa dukkan jama'ar duniya baki ɗaya a daidai wannan lokaci na shekara. Wannan shi ne shafin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma za mu koma ga Aliyu ya ba mu labaran, amma wannan karan a taƙaice.
To, Sarfilu, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari dai ya ce soja sun gama aikin da ya basu na su gama da Boko Haram kafin ƙarshen watan nan da muke ciki na Disamba, kuma abin da ya faru kenan. Jeni Buhari ke ga wata tashar rediyo Ingila cewa Boko Haram yanzu ba ta da wani ƙarfi da za ta iya kai farmaki ko dai a kan rundunar sojoji ko kuma wurin taron jama'a. Sai dai masu adawa da Buhari sun ce magana an ƙara mata gishiri, kuma iƙirarin nashi ma ba gaskiya ba ne, tun da har yanzu Boko Haram tana ci gaba da kai hare-hare ba wai ma a cikin Najeriya kaɗai ba, har ma a cikin wasu ƙasashe maƙotan Najeriya ɗin irin su Niger, Kamaru da kuma Chad. Mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa wani sabon tashin hankali ya ɓarke yau a yammacin kogin Jordan, inda har aka kashe ko kuma aka bindige wasu Falistina guda uku a lokacin da suka fito ɗauke da wuƙaƙe suna sukar mutane. Sannan kuma ofishin Prime Minister Ingila David Cameron ya ce zai duba maganar wasu musulmi da aka ce an hana su su zo na Amurka ba da izini ba.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown da ya haɗa shirin da ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.